A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano da ya shahara kan harkokin nukiliya a duniya, mallakin kasar Faransa ya bayyana cewa ya dakatar da aikinsa na samar da karfar uranium a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. Kamfanin ya nunar da cewa akwai matukar wahala ya ci gaba da wannan aikin duba da irin matsalolin da yake fuskanta a Nijar. Yanayin da kamfanin yake ciki na rashin fitar da karfar uranium, wanda yanzu haka akwai kimanin ton 50,000 na uranium kin da ke jibge ba tare da an fitar da shi ba tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a baya. Sakamakon tsamin dangantakar da ke tsakanin mahukuntan Nijar da kasar Faransa da kuma matsalolin kuɗi da kamfanin yake fuskanta ya sa kamfanin tsayar da aikin haƙar uranium a arewacin Nijar. A cewar Orano, duk da irin ƙoƙarin da kamfanin yake yi domin daidaita al'amura cikin ruwan sanyi tsakaninsa da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar domin samun takardu izinin fitar da uranium kin lamari ya ci tara. Tunu kungiyoyin fararen fulla suka fusata dangane da wannan matakin na kamfanin Orano. Ahmed Isuf na Ems Wasande, reshen jihar Agadez.
Wannan niya da Orano ta doka ta dakatar da ayyukan gina arzikin uranium. Mi tur da Allah wadai da yin wannan labari. Like kamfanin Somair ba abu ne ba wanda zamu jin daɗin shi, saboda idan an yi la'akari da mutanen da ke aiki can waɗanda rayuwarsu ta kafu bisa kan wannan fuddo uranium, da dubban matasan da za su shiga cikin rashin aiki idan an dakatar da wannan aiki. Gwamnatin Niger ta masa, saboda irin wannan abu shi ne abba mu so a ce da arzikinmu hayo akwai waɗansu can waɗanda su ne ke magana bisa kan arzikinmu, su ne ke yadda suka ga dama bisa kan arzikinmu.
Wannan matakin dai da kamfanin na kasar Faransa ya dauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kamfanin kasar Canada na Global Atomic ya bayyana shirin sa na soma aikin haƙar uranium a arewacin Nijar a shekara ta 2026. To sai dai Malam Muhammad Ali da ke aikin sanya ido kan yadda ake haƙo ma'adinai a Agadez na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bai wasu ƙasashe damar haƙar ma'adinan idan dai kamfanin na Orano bai ci gaba da aikin sa ba.
Abu ne dama na ka zo ka yi ka samu in samu kenan. In ita ba ta da damar da za ta ci gaba da aiki, a samu wata ƙasa wadda za ta zauwa ta ci gaba da aikin, wadda za ta zauwa ta yi ta samu, mu ma mu samu. Tun daga ƙasashe nan da yawa masu zaurcin su zo su haɗa alaƙa su da Nijar, kamar su Rasha, su Turki, su Iran, duk ga su nan ai ƙasashe ne wanda yake muna da kyakkyawar alaƙa da su.
Masu fashin baki irin su Abdulrahman Dukko na fassara wannan matakin da wani yunkuri na neman tilastawa gwamnatin Nijar sassautawa daga kudurorin da ta ɗauka a baya.
Ana iya danganta tashi da duka irin kuduri wanda kasar Nijar ta doka musamman interaking al'umma ba. Kina arziki na ƴan ƙasa yanzu zai dawo mu ƴan ƙasa gare su su da kansu. Na daya, na biyu, ba wata doka musamman wadda gwamnatin Nijar hoto yace ma gwamnatin Orano su ya tsida aikin shi. Kuma gwamnatin Nijar ya hana sauka jirage wanda za su doka shi su sota da shi. Saboda wannan ana iya danganta shi da duka harakar tsaro musamman wadda Nijar ta shiga a wannan yanayi inda ake dardardar musamman in an ka bada izini na sauka shirage a cikin wannan ƙasar tamu, abubuwa da yawa za su iya wakana. To aiki ne wanda za a yi daga nan zuwa shekara ɗaya ko biyu sai an ga musamman abubuwa wanda yau ya kamata a gyara.
A cikin watan Yuni ne dai gwamnatin Nijar ta jayi lasisin haƙar uranium na imuraren ga kamfanin na Orano. To sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin da ke kula da ma'adinai a Nijar na Sofamin ya fitar, ya bayyana takaicinsa game da wannan matakin na Orano da kuma bayyana matakin a matsayin sabawa yarjejeniyoyin da ke tsakanin Nijar da kamfanin. Hamidu Mahmud, murya Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.